This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare. Yau Laraba 19 ga watan Yuni 2024. Da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin za a ji mahangar wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya, wanda ya ce akwai ayar tambaya akan batun sauya tsarin Najeriya zuwa yadda yake a zamanin Turawan mallaka na shiya-shiya. Sannan za a ji abin da fadar gwamnatin Najeriya take cewa akan wannan batun, inda ake raɗaɗin cewa ana kokarin sauya tsarin gwamnatin zuwa shiya-shiya. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sule Mumuni Barma zai gabatar. Kuma wannan makon shirin zai maida hankali ne akan yadda wasu mata masu tawaya suke yunkurin fahimtar da al'umma irin tasirin da masu bukata ta musamman suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba. To amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan, Zahra za ta fara da karanto mana labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Masu bincike na zaman kansu sun zargi bangarorin da ke rikici da juna a Sudan da jefa kasar cikin mawuyacin hali ta hanyar yin watsi da muhimman haƙoƙin bil'adama da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Tawagar mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai membobi uku a Sudan ta gabatar da bayaninta na farko a ranar Talata da Laraba ga Kwamitin Kare Haƙƙin Ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva. Masu binciken sun shaidawa majalisar cewa rashin nuna damuwa kan wahalar da miliyoyin fararen hular Sudan ke fuskanta daga ɓangarorin da ke faɗa da juna ya haifar da kashe-kashe, sace-sace da raba al'umma da matsugunansu, tare da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafin mata, wanda ya haifar da mummunar matsala ta jin ƙai. Jami'ai a kasar Chadi sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani abu da kuma tashin wuta a ma'ajiyar makaman soji da ke Jamina, babban birnin kasar, da yammacin jiya Talata, lamarin da ya haddasa firgici a yankin.
Le chef de l'État a ordonné une mobilisation exceptionnelle et concertée de l'ensemble des forces.
Tashar talabijin ta kasar Chadi kenan ke bayar da rahoton cewa shugaban kasar Muhammad Idris Dabi ya bada umarnin hada jami'an kashe gobara da sojoji domin tabbatar da tsaron fararen hula bayan fashewar wasu abubuwa daga ma'ajiyar harsashin soji da yammacin jiya Talata, lamarin da ya razana mazauna anguwar Goji da ke birnin Jamina. Umar Makar da ke sayar da kayayyakin gyaran motoci a babbar kasuwar Jamina ya ce da yawa daga cikin fararen hula da suka firgita sun gudu zuwa gidaje da makarantu da ke kusa da su domin tsira da rayukansu, sannan kuma sun kasance a cikin gidajensu da safiyar yau Laraba lokacin da suka tarar da dimbin dakarun gwamnati a kan tituna. Wani hari da jirgin saman Rasha mara matuƙi ya kai a yankin Lviv na ƙasar Ukraine ya raunata mutum guda, yayin da ma'aikatan kashe gobara a garin Azov na ƙasar Rasha suka ci gaba da yin artabu da wata gobara a wata ma'ajiyar mai a rana ta biyu. Magajin garin Lviv, wani babban birni a yammacin Ukraine kusa da kan iyaka da Poland, ya ce harin da jirgi mara matuƙi ya kai a ƙauyen Malaki ya lalata wani gini mai benaye tare da farfasa tagogi da dama a gine-ginen da ke kusa da shi. Magajin garin Andrei Sadovyi ya wallafa a manhajar aika saƙo ta Telegram cewa harin ya jikkata wani dattijo mai shekaru 70 kuma yana kwance a asibiti cikin matsakaicin yanayi. A halin da ake ciki kuma wata gobara a wani wurin ajiyar man fetur na ƙasar Rasha a yankin Rostov na ci gaba da ruruwa sama da sa'o'i 24 bayan wani hari da jirgin sama mara matuƙi ya kai. An karrama shugaban Rasha Vladimir Putin da gagarumin liyafa a birnin Pyongyang a yau Laraba, inda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tare da yin alkawarin ci gaba da yin haɗin gwiwa yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar ƙasashen yamma. Putin da Kim waɗanda suka kuma rattaba hannu kan wata takarda ta inganta alaƙa sun halarci wani bikin maraba da aka yi a tsakiyar dandalin Kim Tuson, inda aka lullube gine-gine da manyan tutocin Rasha da Koriya ta Arewa da kuma hotunan shugabannin biyu. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun ce mazauna Koriya ta Arewa sanye da riguna masu launin ja da fari da shuɗi sun yi ta ɗaga manyan furanni masu haske tare da rera waƙoƙin kishin ƙasa. Putin da Kim sun kuma ga yadda wasu jami'an Koriya ta Arewa ke yin atisaye kafin su tashi daga taron domin tattaunawar kai tsaye ta sa'o'i biyu. Wani sabon rahoto ya nuna cewa gwamnatin China ta yi tsarin canza sunayen ƙauyuka masu nasaba da al'adu ko addini 'yan ƙabilar Uyghur da ke yankin Xinjiang mai cin gashin kanta a ƙasar zuwa sunayen China da ke nuna aƙidar jam'iyyar kwaministanci ta ƙasar. Rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tare da ƙungiyar Uyghur Help ta Norway suka fitar a yau Laraba ya nuna cewa kusan ƙauyuka 630 ne aka ga an cire duk wani abin da ya jibanci addini da tarihin Uyghur da kuma al'adun Uyghur, ciki har da kayan aikin gargajiya na Uyghur mai suna Dutar da wani wurin bauta da ake kira Mazar, an cire su daga sunayen ƙauyukansu. Wasu manazarta sun ce wannan mataki wani bangare ne na kokarin da Beijing ke yi na daƙile bayyana al'adun Uyghur da addininsu. Wannan wani bangare ne na mummunan cin zarafi da ake yi wa 'yan ƙabilar Uyghur da ke jihar Xinjiang. A cewar Maya Wong, daraktan wucin gadi ta ƙasar China da ke ƙungiyar Human Rights Watch, yayin da ta shaida murya Amurka ta wayar tarho.
Zahra Aminu Farid fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A 'yan kwanakin nan a Najeriya ana tabbatun cewa gwamnatin shugaba Tinubu tana shirin maida tsarin shiya-shiya kamar yadda yake a zamanin turawan mulkin mallaka. Akan wannan batu ne abokin aikin mu Baba Yakubu Makiri ya tuntubi mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Shu'aibu Mangadi, wanda ya tambaye shi ra'ayin shi akan wannan batu sai ya ce:
idan da akwai kyakkyawan manufa ga yunkurin, to za a iya cewa hanya ce mai dorewa kuma abu ne mai kyau. Kasancewar halin da Najeriya take ciki yau da kuma yadda zamani ke tafiya a duniya baki daya, wato ba laifi idan aka karkasa ƙasar nan ta koma shiya-shiya.
To ya kake ganin haɗakan na wannan lokaci da ake da ita, da kana ganin an samu matsala ga wannan haɗaka ce yasa ake so a koma ma tsohon tsari na shiya-shiya?
Wato ga irin abubuwan da suka bayyana yanzu, akwai duk wani wanda yake kokarin wato a rarraba ƙasar nan ta koma shiya-shiya, za a iya zargin shi da cewa ba da kyakkyawan manufa yake ba. Dalilai su ne kamar haka. Na farko dai, idan za a yi irin wannan tsari, wato akan ɗauki matakai na wayar da kan 'yan ƙasa, a shigo da 'yan ƙasa a cikin ɓangarori daban-daban, kama da sarakuna da malaman addini da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da al'ummomi daban-daban na ƙasa. Kowa ya ba da tashi gudunmuwa da shawarwarin yadda za a gabatar da abin, a kuma wayar da al'umma su fahimta har su rungumi tsarin. Wannan shi ne idan aka fito da kyakkyawan manufa. Amma yadda ake son a yi wannan abin a dukunce, to ya sa ƙaiƙayi a zukatan mutane cewa akwai waɗansu mutane waɗanda suka samu wata dama suna son su yi amfani da ita domin wato su yi babakere ga sauran al'ummomin Najeriya. Wato abinda muke kallo a matsayinmu na masu sharhi akan al'amuran yau da kullum shi ne wasu shugabanni sun samu dama sun raye yankunansu. Yau idan ka je kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma, za ka sami abubuwan da aka tara can na raye yankunan, wato ya fi ƙarfin abin da arewa da sauran ɓangarori suke da shi, kuma duk da cewa yawan al'umman Najeriya suna arewa, amma kuma ita aka fi yi ma ƙwange wajen rabon tattalin arziki. Karka manta a kudancin Najeriya nan suke da hukumar nan ta HyperDeck wadda take ba da wasu kuɗaɗe da tallafi na musamman akan raya wasu yankuna masu samar da albarkatun man fetur a Najeriya. Wannan ɓangare ne ke da wani NDDC, ita ma wata hukuma ce wadda take raya wato jihohin Niger Delta, ita ma ana ware mata kasafin kuɗi mai yawa a cikin kasafin arzikin Najeriya. Wannan hukuma ce take da wata ma'aikata wadda aikin take nan ta raya jihohin Niger Delta da yankunanta. Wannan hukuma ce take da wani tsari da aka yi na amnesty, wato tsari ne na afuwa ga masu tada ƙayar baya na wannan yanki, kuma ana ware kuɗaɗe maƙudai ana kai wannan jiha. Yau idan ka je Lagos, Lagos ta fi waɗansu ƙasashe na Afirka ƙarfin tattalin arziki saboda irin abubuwan da aka tara a wurin na more rayuwa. Kuma wasu manyan ƙaddarori na ƙasar nan duka wanda yake na gwamnatin tarayya ne, da yawansu sun koma hannun gwamnatin Lagos. To wannan abun shi ke sa ana kallon arewa, to ita arewa mai tan mallaka. Arewa ba abin da tan mallaka sai almajirai, sai talauci, sai kunci, sai rashin tsaro da rashin ilimi da sauransu. To ba ko shakka wannan abin ne ya cusa tunani ga waɗansu 'yan kudu waɗanda ke kan madafin iko, waɗanda ke ganin cewa to ya kamata su zubar da ƙwallon mangwaro su huta da ƙuda.
Kudancin ƙasar nan sun fi samun abubuwa na ci gaban more rayuwa, tattalin arzikinsu ya fi ƙarfi, jama'arsu sun samun walwala bisa ga arewacin ƙasar nan. To idan ku wannan haɗaka abinda za ta ɗora mu a kai kenan, ai kaga bai dace wani ya ga cewa yinta ko rashinta zai iya ƙara cutar mu a matsayin ƙasar Najeriya. Ni abin da nake gani lalacewa ne ga wani ɗan arewa shi tunanin cewa idan aka mai da ƙasar nan shiya shiya kamar yadda take can farko asali, to zai cutu. Wannan ya kawo mutuwar zuciya da lalacewa ta waɗansu mutane daga arewa.
Tribe Mungari kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya a hirar shi da Babu Yakubu Makiri. To ganin ana ci gaba da tafka muhawara kan wannan batu na komawa ga tsarin shiya shiya, ta yadda ma rahotanni daga Najeriya ke nuni ce da tuna cewa ranar Juma'a mai zuwa wani dan kungiyar Afenifere mai rajin kare muradun al'ummar Yarbawa Mr. Akin Fapuhunda zai mika wa shugaba Bola Tinubu daftarin dokar da za ta dawo da mulkin shiya shiya na majalisar mai farar minista. Wakilin mafadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yada labarai a ofishin shugaban kasa Malam Abdulaziz Abdulaziz don karin bayani, sai ya ce
tsayin wasan da wannan rahoton ba balle ma ana ce ko zai karba ko ba zai karba ba. Wannan duk abu ne na social media na hayaniya gari da kuma jita-jita, kuma wasu waɗanda suke ƙoƙarin su kawo rashin fahimta ko kuma siyasa al'amarin a gwamnatance, mu ba mu ma san shi wannan mutumin ba, balle ma har a san wai ko za a karɓi rahoton sa ko ma yayi wani rahoto. Wannan ta ga ba ma abun ma a mai da hankali a kan shi bane, domin a wurinmu ma abun babu shi ba kwata.
To ko da yake na ga majalisa ma ta nisanta da kanta daga wannan batu, amma shi wannan Akin Fapuhunda dan kungiyar Afenifere ne kuma yana cikin masu fada a ji a cikinta. Anya wannan ba ka ganin yana da wani karfin gwiwa ne shi ya sanya har ake ta yaya ta abin nan ko da yake gashi kukuna musantawa?
Ai babu wani kwarin gwiwa, wannan abun al'amarin babu inda ma ke yaya da shi banda kusan a nan arewa, kuma ana amfani amfani abin ne da siyasa a yi kokarin a nuna cewa kamar shugaban kasa ko gwamnati tana da wata mummunan manufa a kan wani yanki na Najeriya, wanda kuma babu wannan magana ko kaɗan. Shi sama kusan garuwa a Najeriyance babu inda kake jin ana maganar wannan rahoton ko kuma shi wannan a kusan social media ɗin arewa ba, kuma ana yaɗa abu ne kawai wato kamar yadda na ce a kawo wani abu na rashin fahimta ko kuma na rashin jituwa, amma babu wannan maganar kuma babu wata aniya irin wannan. Kuma in ma akwai ta ai babu mutum ɗaya ko shugaban ƙasa ko wani ba zai iya zama ya ce ya mai da Najeriya tsarin shiya shiya ko ya mai da wani abu haka irin wannan, bai matuƙar ba a samu kwanciyar majalisa ba, an sanya hannu kuma gwamnoni sun amince, ma wata majalisun jihohi sun amince, tun da ka san a wannan zai zama na cewa akwai canza tsarin mulki, wanda wanda zai kawo da cin tsarin mulki ba abu bane na gwamnatin tarayya ita kadai.
Yanzu kamar wani mataki za ku dauka a gwamnatance akan irin wa'annan labaran na kanzon kurege da suke ta yaduwa kamar wutar daji, kuma kamar mutane suna ta ganin maganan nan kamar gaskiya ce in ba wani mataki gwamnatin ta dauka ba.
Wato a wannan neman wuyaci saboda akwai matsala ta kullum ana kokarin a ce mutane a demokradiya suna da yancin faɗa albarkacin bakin su, ko kuma idan aka ɗauki wani mataki akan mutane ko da ko da suke yada labarin ƙarya ne, sai kaga an zo ana cewa kamar ana tauye faɗa albarkacin baki. Ku ƴan jarida dai ku da ku da kuna wannan kayyace cewa an kama masu wani saboda ya yi social media post ko kuma saboda ya yi, amma magana gaskiya wato irin wannan abu ba ƙaramin illa ma yake wa ƙasa ba, domin yana kawo rashin fahimta, yana kawo rashin jituwa, yana kuma kawo abubuwa na rashin jin daɗi, wanda kuma ba wai saboda ma mutum bai ba, a'a a zamantakewar ƙasa ma abin ba shi da kyau.
Jami'in yaɗa labarai kenan a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Abinda ke da ɗaure kai dangane da wannan batu na gabatar da wani ƙuduri na doka domin canza tsarin na shugaba mai cikakken iko zuwa shugaba na Prime Minister a Najeriya yana ci gaba da yin ƙumari ne, duk da kuwa musantawa da majalisar ƙasa ta yi da kuma fadar gwamnati, kuma ana ganin ga duka alamu wasu na amfani da wannan tsarin ne ko wannan cece kucin domin su ƙara raba kan Najeriya ko kuma su shafa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kashin kaji. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To, akan wannan batu ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna gani ya dace a sauya tsarin Najeriya zuwa shiya-shiya ɗin? Lambar wayar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. Yanzu kuma lokaci ne da Sulemu Mini Barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulemu Muni Barma. Mata masu bukata ta musamman na taka rawa wajen ganar da al'umma gudunmuwar da nakasassu ke bayarwa a sha'anin samar da cigaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Waɗannan mata da akasarinsu ke sana'o'in hannu da suka hada da kere-keren kayan fata, ƙirar ƙarafa da sake-saken tufafin yara da na manya, da ma ƙirar kayayyakin ƙawa, kan shirya kasuwar baje koli a albarkacin ranar nakasassu ta ƙasa a kowace shekara. Duk da yake har yanzu da dama daga cikin jama'a ba su fahimci mahimmancin baiwa ayyukan waɗannan mutane matsayin da ya dace ba, matan sun ƙuduri aniyar buɗe wata kasuwar bace kolin da za ta tattara tawagogi daga ilahirin jihohin ƙasar a albarkacin ranar 31 ga watan Yuli. Madam Bukari Khadijatu Ahmadu Salifu ita ce shugabar masu naƙasa mata a Niger.
Muna so mu ma ranarmu kai ya zo ya huce haka, muna so kuma manya su zo otorite, tunda in sun zo wajen tsallan lokacin nan ne tsallan zai yi albarka. Da an yi zama shugabanni suna zawa, me yanzu daga baya ya kai shekara nawa ko tsallan ga ya zo sai ya huce komi babu labari. Muna so mutanen Nijar su ba da kayan mu daraja, tun da gashi na alhamdulillahi mu mutane masu mata masu nakasa mun barbara mun bar mu masu gine, mun shi kiwon kanmu, muna tashi muna nan muna yaki da bara. Kenan ba a iya ko yaki da bara kana aikin hannu, ga aikin ka na hannu aikin ka bai hita ba, kenan ba shi wa a yaki da bara. Muna so a diba a gani wajen mata, kamar yanda kullu ana ce ana bi da haƙƙin mata, haƙƙin mata. Matan Nijar gaba daya suna da ranar su ko, to mata masu naƙasa ya kamata su ma kullu a tuna da su. Tunda Kadiba ka gani in mace wanda bata da naƙasa yana da matsala guda ce ko, to matsalan nan gudan nan wanda mata wanda ba su da naƙasa suke fama, mu masu naƙasa yana duble ne, tun da mu sai dublan ga rishin tahiya koko ga rishin ido, koko ga rishin ji, ga sunan dai suna nan tahi. Kuma ga ki mace ta kenan mu laluran mu da yawa ne, muna so a diba mu, diba mu zamna mu diba tare, yanda za mu yi mu ceto haƙƙin mata masu nakasa gaskiya. Kuma hallo abu guda kuma da muke jira ga mutanen Niger gaba daya su gane cewa mata basu nakasa da mata wanda ba su da nakasa mu duka ɗai ne cikin duniya. Me ya kamata a diba a san da wasu wani abu ba dai muke ba, a san ki sauƙaƙa muna tun da gaskiya ka gani, wani zuwa likita, wani zuwa mi da mi, mata masu nakasa suna fama da matsala da yawa da yawa.
Ganin girman tasirin ayyukan hannu da ilimin zamani a yunkurin ganar da nakasassun da har yanzu ke ɗaukar bara a matsayin sana'a, rashin dacewar wannan ɗabi'a yasa shugaban gamayyar ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman na ƙasa Sidonuhu Umaru Nana ta kira ga iyayen yara masu tawaya su kula da karatun 'ya'yansu a duk halin da suka shiga, a yanda ya zama wajibi gwamnati ta gaggauta maido da ayyukan asusun tallafin nakasassu da aka rufe a shekarar 2018. Alhali a wancan lokaci mahukunta sun yi alkawalin ƙara yawan kudaden asusun sakamakon lura da karuwar adadin jama'ar nakasassu a Niger din jishi
da miliyon 50 ne ake sa a cikin wannan gidauniyar, sai aka ce za a maida shi miliyon 150. Mu mun ji dadi kwarai a lokacin, ina ganin Niger babu inda ba mu bi muna ma gwamnati alhamdala bisa wannan. To da shekara ta ce wayo maimakon cikin luwa mu ga an numka shi, sai aka kashe wannan gidauniyar gaba ɗaya, sai aka kashe shi. Tun 2018 mun yi ta kira shugaba prime minister shi da kanshi ya dauki alkawari, mun yi ta kira, amma sai lokacin da aka yi kudeta wannan Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées ba a maido shi ba. Banda da muka je har yanzu muka ƙara ganin prime minister, muka ƙara mishi zancen, kuma amma har yanzu cikin luwa da finance ba mu gane shi ba. Wannan kudaden ba kudade da yawa ne ba, kamar misali ne wanda mu gwamnatinmu zai gode cewar lalle muna son mu taimaka mutane masu nakasa. Har partner abokan hulɗa su ma su gani ashe gwamnatinmu na kishin mu, sai su zo su kawo muna ɗauki su ma. Amma in babu wannan kwata-kwata kaga abun bai yi ba. Na biyu shi ne abokan hulɗa, yanzu muna tare da UNICEF, muna son mu kai godiyanmu gare su tun mutanen da an yamai har New York, musamman ma akwai wani aboki na ana ce mishi Alexander Court, yana aiki ne a UNICEF New York. Allah musu albarka, saboda gaskiya sun taimaka aidan, kuma suna akan taimakon, amma su kara saboda mutane masu nakasa na Niger suna ganin wahala. Banda UNICEF muna kira ga PNUD, FUNIAP, kai duka masu hannu da shuni su ga yadda za mu yi aiki tare domin mu yi kokowa da bara. Kaga tun ana zancen nan kwanacin nan, duka in ka saurari radio ana zancen ana bara. Mu mun ce mun ji ana bara, to amma mu yi aka yi domin a hana baran. Wannan shi ne tambayar mu. To in ba kun ba dole mutane wanda bara ya zama musu tilas su yi bara, ba mu yi ankuraje shi. Karshen kira na shi ne ga mutane masu nakasa, yara masu nakasa, don Allah don annabi al'umma kar ku gane su ba a sa su lakwal ba. Duka yaro inda ya girma a yau, inda ya tashi a yau bai shiga lakwal ba, to in ya girma babu wani aiki wanda ya koya sai bara, biza shi baran. To amma musamman yaro in ka sa shi lakwal, wallahi ko bai samu aiki ba bai bara. Muna da su da yawa yanzu mutane makahi wanda suka samu diplom, guragu wanda suka samu diplom, ba su samu aiki ba amma ba su nanga bara saboda sun samu ilimin. To don haka muna kira ga al'umma duka, yara masu nakasa a bude musu hanyoyin lakwal.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Madam Bukari Khadijatu, shugabar masu bukata ta musamman mata masu sana'ar hannu, da Sidonuhu Umaru na gamayyar ƙungiyoyin Federation na Jamhuriyar Niger, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
A gaida su ne. To masu sauraro, lokaci yayi da zaku kira wayar mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun komawa ga tsarin shiya-shiya a Najeriya. Muna sauraron ku. Wane ne akan layi kuma daga ina ake kira? Kana ji na kuwa? Wa muka samu akan layi? To da alamu dai wanda ya kira baya ji na? Har yanzu dai layin mu a bude yake. Kuma da alamu mun samu wani daga jihar Adamawa. Wake kan layi daga Adamawa? Wake kira daga Adamawa? Thomas Sararo shi ma wannan layin kamar mun rasa shi. Lambar dai da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. Kuma maudu'in da za mu tattauna a kai shi ne a kan sauya tsarin Najeriya zuwa shiya-shiya. To wa muka samu a kan layi daga jihar Kebbi? To Adana, menene ra'ayinka kaji maudu'in namu na yau?
Hakikanin gaskiya ni din akan ayi da tsari gaskiya kamar nada. Hakikanin gaskiya ya kamata a bamu da wannan tsari da muke cikin shi. Saboda in za ku dinga da cewa mutanen kudu suna jin kamar yan arewa kamar ba kowa suke ga lugazza ne. Saboda ni saboda suna ganin arewa ba abin ta tara in bayan mahandama wa'anda ba su kishin ƙasa sai da kishin kansu. Shi yasa suke neman da cewa a raba ƙasar wa abin da ayi
ba raba ƙasar ake batun komawa shiya-shiya ake yi ba batun raba ƙasar ba.
Ayi na samu kuskure ne shi nake cewa shi ne suka so ayi komawa shiya-shiya kamar da an kai gadin haka suka so a meso ba. To hakikanin gaskiya in an kai haka nan zuwa gaba suna son ne su kokari su raba kasar saboda gani suka yi arewa ba komai bace ga zani ne za ba komai bace ga zani saboda arewa ba su da yan kishin kasa sai da kishin kansu shi kan shi suka dibi saboda ke ganin cewa yanzu ba wani babban kamfanin da an ina arewa ba wata kungiya mai
kin gode sosai da yanzu kuma za mu koma jihar Neja. Wake kan layi daga jihar Neja?
Magana da Umar.
To Malam Umar, kaji maudu'in namu na yau, kana gani ya dace a koma tsarin shiya-shiya?
To Hajiya Zahra, wato shi duk abin da ya dace ba shi ake yi ba a Najeriya. Abin da ya dace da Allah ya sa shugabannin namu masu tausayi ne, masu tunani ne, masu damuwa da damuwar talaka ne. Ai talaka yanzu yana cikin wani hali, wai a koma wani shiya ko wani shiya yanzu ba shine damuwar dan Najeriya, talakan Najeriya ba. Matsatsin rayuwa da yanayin tabarbarewar tsaro da ake ciki shine damuwar talakan Najeriya. Wannan duk abin da ya sha musu kai ne shine suke ta fada za su yi. Wannan kuma ba damuwar talaka bane, in sun ga damuwa su yi, in sun ga damuwa su bari, wannan duk ruwan su ne. Amma matsalar talaka dai ya samu abincin da zai ci, ya samu tsaro.
Mun gode sosai Malam Umar da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Neja za mu yunkura kuma jihar Yobe. Wake kan layi daga Yobe?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Ina da garba injiniya da garin Dabci.
To kaji maudu'in namu na yau, menene ra'ayinka?
A gaskiya ba wannan bane a gaban talakawa. A tsaya a nema talaka ƴancinsa. Shine kawai. Ba wani rabon shiya-shiya ba. Da fatan na muku fata alheri, a tayi lafiya.
To mun gode sosai Malam Garba, kuma wannan shine kira na ƙarshe da zamu iya dagawa a yau, sai kuma gobe idan Allah ya ba mu dama. To masu sauraro muna godiya sosai da kuka samu ga waɗanda suka samu damar kira kuma saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba da haka ne za mu karkare shirin namu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie da ta shirya ta bada umarni da engineer mu Mr. Rob McLean ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari ma assalam.